Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Far'a da Numar Dalal da kuma Niyar muryar Arewa kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com Jama'a assalamu alaikum barkanku da azumashin ranar Talata 9 ga watan Mayu Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Mai Keri da sauran abokan aiki ke bar cikin kamu wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran
Kakakin fadar White House shin Spicer ya tabbatarwa manema labarai kashedi da tsohon shugaba Barack Obama ya taba yi wa shugaba Trump akan daukan Flynn aiki Ana ci gaba da fadan albarkacin baki akan nasara da zababben shugaban Faransa Emmanuel Macron yayi akan abokiyar karawansa Le Pen. Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana marhabi da kubutar da ƴan mata 82 na makarantar Chibok da ƴan ta'addar Boko Haram suka yi garkuwa da su a Najeriya.
To kan labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa a yayin da wasu ke kiraye-kirayen Buhari ya sauka saboda rashin lafiya wani likita kuwa na ganin
saboda siyasa ne ake cewa ya sauka domin musamman saboda wannan yaki da ake yi da cin hanci da rashawa
to ko shin gwamnatin Najeriya wato ko shin gwamnatin Najeriya ta burge kungiyoyin fafutukar ceto ƴan matan cikok a wannan karan
eh sosai sun yi kokari gaskiya dole mu yabe su a wannan dai sun yi kokari zamu yabe su
Kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustapha Sokoto na tafa da shirin sana tsaka mai wuya, inda a yau za a ji ci gaba da tauka muhawara kan jawabin da mai martaba Sarkin Kano Sanusi Lamiɗi Sanusi kan yi kan al'amura masu sarƙaƙiya, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Shugaban tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya taba yi wa shugaba Donald Trump kashedi bayan zabinsa shugaban kasa da cewar kada ya dauki tsohon soji mai ritaya General Michael Flynn a matsayin mai ba shawara akan tsaro duk da haka Trump ya dauki Flynn amma kuma ya sallame shi bayan kwanaki 24 da bashi wannan aikin Obama ya yi wannan kashedi ne akan daukar Flynn aiki a wata ganawa ta tsawon minti 90 tare da Trump a fadar White House a ranar 10 ga watan Nuwamba Wani biyu bayan hamshakin dan kasuwan nan mai gine-ginen gidaje ya sami wata nasara na bazata a tarihin shugabancin Amurka inda ya doke abokin karawansa wato tsohon sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Obama ya sallame Flynn a matsayin shugaban ma'aikatar tattara bayanan sirri a shekarar 2014 sabili da irin salon gudanar da aikin sa. Kakakin fadar White House Sean Spicer ya tabbatarwa manema labarai wannan kashedi da Obama yayi wa Trump yace Obama ba shi da ra'ayin Flynn kuma ba batu ne da yake boye ba saboda Flynn wanda yake goyon bayan Trump ya rika sukar shugabancin Obama sai dai Spicer ya yi wata tambaya yana cewa me yasa gwamnatin tsohon shugaban bata soki irin yarda da amincewa da ake bawa waɗanda ke gudanar da ayyukan tsaro ta ƙasa wanda aka baiwa Flynn a shekarar 2016 ba
Ana ci gaba da fadar albarkacin baki kan nasarar da zababben shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron mai ra'ayin hada kan nahiyar Turai yayi akan Macron Le Pen mai tsaurin ra'ayi wadda take barazanar fidda Faransa daga kungiyar tarayyar Turai A kasar Jamus wata jarida ta yi labari mai taken saurayi ne amma Turai ce ta yi nasara yayin da waɗansu ke bayyana mutukar farin cikin su wasu kuwa sun bayyana takaicin ganin banda makuran ba su da wani zabin ina jin abun bakin ciki ne yadda haka ya kasance saboda makuran mutun ne da ba shi aka so zabe ba wannan tamkar zabi ne tsakanin wato kwayar cuta da kuma cutar kanta ga kasashen turai wato zaben da yayi daidai kuma sun gode Allah da ba lafan ce ta lashe zaben ba inji wata mai suna Sandra Van Epres shugabar Jamus Angela Merkel ta kira Macron ta wayar tarho da kanta ta taya shi murnar nasarar da yayi su ma prime ministocin kasashen arewacin Turai a gabashin tekun Baltic sun yi marhaban da nasarar makuran din. A nan Amurka, shugaba Donald Trump ya aike wa makuran sakon barka da nasara a kan shafinsa na Twitter, ya kuma bayyana cewa yana sa ran yayi aiki tare da shi.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana marhabi da daukar wato kubutar da ƴan mata 82 na makarantar Chibok da ƴan ta'adda Boko Haram suka yi garkuwa da su a Najeriya, kuma ta yi kira ga iyalai da jama'a a taimaka ma waɗannan ƴan matan da su ci gaba da rayuwarsu wadda suka fada a cikin imuwa. Majalisar Dinkin Duniya tana kira ga dukkanin ƴan Najeriya da su rika ƴan matan da hannu biyu, kuma a ba su taimako da suke bukata don su ci gaba da rayuwarsu tare da jama'a, inji kakakin sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres a jiya Litinin. Kakakin Stephen Dujarric ya ce ana yin watsi da ƴan mata da aka taba musu fyaɗe a cikin al'umma. Sai dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi alƙawarin zai sa ido don kansa akan kyautata rayuwar ƴan mata da aka kubutar da su. Gidauniyar kula da yawan al'umma ta Majalisar Dinkin Duniya ta aika da rukunin masana a Najeriya, ciki har da masu nasiha da kuma likitoci, wanda za su taimaka wa ƴan matan su ci gaba da rayuwarsu.
Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ray Tillerson zai gana da takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov a nan Washington a gobe Laraba don tattaunawa akan Syria da Ukraine da wasu batutuwa da suka shafi ƙasashen biyu. Akan batun Syria, sakataren na niyyar tattaunawa kan batun takaita yaduwar rikici da kai kayan agaji ga mutanen Syria da kuma bullo da wata kafar sasanta rikicin siyasa a ƙasar, a cewar wata sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar jiya Litinin. Sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da sakataren tsaron Amurka Jim Mattis yake fadar cewa Amurka za ta yi nazarin shirin Rasha na shawo kan rikicin Syria. Mattis ya faɗi haka ne jiya Litinin yayin da aka masa tambaya akan wannan matakin. Sai ya ce a koda yaushe mugun mutum na dada shiri kan shiri ne, ya ce don haka za mu duba shawarar mu ga ko za ta taimaka. Rasha da Turkiya da Iran sun amince da shawarar Rashar a kan shirin takaita yaduwar yaki a Siriya a makon da ya gabata a yunkurin kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru shida ana gwabzawa. To, an sha labarin ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji, yayin da fadar shugaban Najeriya ke bayyana yanayin tafiyar jinya da shugaba Muhammadu Buhari ya yi, ana ci gaba da cece kuce kan lafiyar shugaban. Umar Faruk Musa Garika.
Yayin da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kammala hada-hadar karɓar ƴan matan na Chibok su 82 da ƙungiyar Boko Haram ta sako bisa ga wata daidaituwa da aka samu da mahukuntan Najeriya, yanzu shugaban ya isa London domin ci gaba da duba lafiyarsa, kamar yadda ya bayyana tun farko da ya dawo a watan da ya gabata cewa zai sake komawa wurin likitocinsa domin su ƙara duba lafiyarsa da kuma ci gaba da yi masa magani. Akan haka tuni gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da sanarwa ta hannun mai bayarwa shugaban ƙasa shawara akan sha'anin yaɗa labarai Mr. Femi Adesina cewa shugaban ya aike wasiƙu guda biyu zuwa ga majalisar ƙasa kamar yadda dokokin Najeriya da kundin tsarin mulki na ƙasar ya bukaci a yi idan shugaban zai tafiya. Dalin dada sanarwar ta ce shugaba Buhari ba zai faɗi lokacin da zai dawo ba a yanzu, sai likitoci sun duba lafiyarsa sannan za a iya tabbatar da lokacin da zai iya dawowa domin ya ci gaba da gudanar mulkin ƙasa. Amma tuni mataimakinsa Farfesa Yemi Osunbanjo ya karɓi ragamar mulki domin ci gaba da gudanar aikin ƙasa kafin shugaban ya dawo. To, a daidai lokacin da yake wannan tafiyar dai waɗansu masu adawa suna ci gaba da sukan lamirin kiwon lafiyar shugaban ƙasar, inda wasu suke cewa tuni lokaci ya yi da zai aji ragamar mulki kuma a cire shi domin a baiwa mataimakinsa damar ci gaba da riƙe mulki na ƙasar Najeriya. Akan haka ne na tuntuɓi wani ƙwararren likita a babban asibitin da ke Abuja, wato Dr. Abu Yazid, domin in ji ƙarin haske. a yanzu ganin cewa shi ya hau jirgi da kanshi shi ya kai kanshi filin jirgi kuma ya karbi ƴan matan Chibok jiya ya yi sallar juma'a ran juma'a kuma ya bayyana cewa yana ci gaba da ayyukansa koda daga gida ne kana gani yanzu masu magana ya sauka ya sauka don bai da lafiya kamar suna da hujjar cewa ya sauka mulki
to wannan ana yi ne saboda siyasa ai saboda siyasa ne ake cewa ya sauka saboda haka nan kaga zai sauka domin su kuma su samu wata kila musamman saboda wannan yaki da ake yi da cin hanci da rashawa mutanen da yawa abin da ya fi shafan su shine ya dame su ba wai lafiyar shi ko rashin lafiyar shi ba amma suna ganin cewa idan baya wannan abin nan ba za a matsawa harkar yaki da cin hanci da rashawan yanda shi zai iya yi ba
amma a matsayinka na likita bisa ga bayanai ko yadda zaka iya gani a zahiri a idonka kamar tsaron ƴan ƙasa akwai hujja a yi magana cewa ciwon sa ya yi tsanani da har ba zai iya mulkin ƙasa ba da ma har za a ce yayi murabus ko kuma a cire shi
to a gani na ba zan ce ciwon ya yi tsananin da za a yi wannan ba tunda dai abinda muka gani a zahiri shine za mu yi amfani da shi duk da yake ni ba ni da cikakken sani game da irin rashin lafiyar da ke tare da shi amma dai ga abinda muka gani a zahiri ba zai yiwu a ce lallai ya sauka domin waɗansu su ci gaba ba
Dr. Abu Yazid kenan wani ƙwararren likita a asibitin ƙasa da ke Abuja a tattauna da ne da shi a Abuja. A halin da ake ciki dai babu shakka tafiyar shugaba Muhammadu Buhari a daidai wannan lokacin zai ci gaba da kawo cece-kuce ga waɗansu 'yan Najeriya tsakanin masu goyon bayansa da kuma masu adawa da shi. Umar Faruk Musa Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar. To har yanzu dai maganar kubuto ƴan matan Chibok 82 na ci gaba da mamaye zantuttuka a Najeriya. Dan haka wakilin Musali Shehu Ashaka ya tuntubi wata jami'ar kungiyar fafutukar ceto ƴan matan Chibok ta birnin Bakawa Girls mai suna Maureen Kubrick wadda ya tambaye ta matsayin kungiyoyi game da kubutar da ƴan mata 82 din da gwamnatin Najeriya ta yi sai ta ce
kowa cikin jin dadi yake in as much as akwai 113 da har yanzu dai basu fito ba but at least 82 din nan abun godiya ne abun jin dadi ne
kun yaba mu kenan gwamnatin tarayya
eh sosai sun yi kokari gaskiya dole mu yabe su a wannan dai sun yi kokari zamu yabe su zamu kuma ci gaba da ce they can do more
kenan yanzu idan na fahince ku dai kun tabbatar da cewa gwamnati tana kokari kenan wannan fafuta da kuke yi za ku dan ja baya kenan ku dan ƙara goya mu gwamnati baya wajen ganin an cimma nasara
babu za mu ci gaba kamar yadda Aisha ya sifuta ce jiya ta ce muna da reason 106 to go away saboda number ɗin matan da aka fito mana da su kenan muna kuma da reason 113 not to go away wato waɗanda suka rage kenan a hannun su ƴan Boko Haram din so kaga mun yi pledge da cewa ba inda zamu je sai duka yaran mu accounted for so dalilin nan shi yasa ba zamu iya mu tafi ba in as much as muna yaban gwamnati mun ji dadi sosai yanzu zamu dai dan you know dan yi saukin kai you know mu dan zauna dai mu sake duba yanda abubuwa za su zaki kasance zamu ta zuwa unity fountain din mu yanda muka saba yi until otherwise
to amma ba ku ganin wannan tattaunawa ne fa wani abu irin tattaunawa da ƴan ta'adda haka wani abu ne mai sassaƙiya wanda ba za a iya yin shi lokaci guda ba ba ku ganin wani lokaci ƙara fitowa da kuke yi ku tafi gurin hanya fa da shugaban kasa ku wannan ba ku ganin cewa kuna wuce gona da iri
wannan abin ka san ba masu amanta ne ka san mu as human beings muna mantuwa mu namu kawai dai pressure group muka ce mu that's what we are pressure group kuma wanda muna cikin tunawa da gwamnati da cewa kafa ku gani kaman mun manta kuma mu ma ba mu so ku manta kan ku je ku yi bacci kaman yanzu kaga akwai momentum da za a iya ce yanzu ka yanzu da aka samu 82 kan ku je ku yi bacci kuma for too long yanda aka samu wannan 82 din in aka sake bin shi watakila nan da wata 1 da wata 2 kuma zamu samu sauran ƴan matan nan bamu fata fa bane
idan na
zanga zanga kawai zamu fito yi ba
idan na fahince ku kenan ku ƴan kungiyar Bring Back Our Girls za ku ci gaba da zuwa wannan dandali na Unity Fountain ku ci gaba da zama kamar da kuka yi kusan shekara 3 kenan haka ina fahince ki haka abin da ke nufi kenan
haka din ne zamu dinga zuwa Unity Fountain kullum 5 to 6 mu zo kawai mu yi yanda muka saba firan mu akan abubuwan da ke faruwa da gudana a North East da Nigeria gaba daya da kuma saboda ƴan matan mu muka gama mu tattara kayan mu kuma mu wuce gida so zamu ci gaba da haka until mun samu duka account na sauran ƴan matan mu da suka rage a hannun Boko Haram
gaida ashaka kafin mu ci gaba ga somon tabin labarin cin mujituwar da aka yi a masarautar Jada a Adamawa.
Tun farko a jawabin sa tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya ma gode wa al'umma masarautar ne game da fahimta juna da kuma hadin kai da aka so mu samu a yanzu.
Gode mu kware da gaske da hadin kai da zaman lafiya da kuma taimakawa da aka yi.
To sai a biyo mu a shirin hantsi a ji cikakken bayani. Yanzu kan bari mu za ku da gefe guda Aliyu Mustafan Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba.
Saka mai wuya.
Ka san inda ake samun matsala yawancin abubuwan da yake faɗa iya masa magana a cikin abin da ya faɗa ba shi ake rahoto ba.
Kaga sarki ba shi kadai bane mutum a duniya. Ni ka faɗi da zai a ce kullun kai kadai magana ka ake canza ba. Maganganun da yake faɗa su ne.
Ba ai sarkin Kano da banye da sauran sarakuna. Waɗansu abubuwan da yake damu shi kenan. Waɗansu masu ma yi wa sarkin nan yarke. Suna jin haushin dama ainihin masarautar Kanan ne.
Ya san wani yanda zai faɗa yanzu abin nan Malam Aliyu yanzu misali asar kurna ko amai da guda ta kama ka sai dai ka ce wallahi na dan ciki na dan murda na dan sha magani. Ba za ka faɗa ba. Duk da gaskiya in ka faɗa din gaskiya ce amma za ka gani watakil faɗar ba ta da alfanu.
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadarmu da kowa na sabon shiri na tsakan mai wuya.
Idan aka fahimci cewa wannan abin Allah ya halatta shi amma akwai cutarwa a cikinsa to yana cikin dama da aka bawa shugabanni su hana kuma akwai bambanci tsakanin hana abu da haramta shi. Idan ka ce Qur'ani ya ce wadribuhunna ku da kima san ku sannan mutane suka dinga daukan wannan ayar suna duka sun mai da su jakai to tinda dai ba cewa akai in an yi dukan nan akwai lada ba kuma cewa akai wajibi bane ba kuma cewa akai mandubi bane shugabanni na da hanya su ce ba a yadda ka da kima san ka ba.
To irin wannan na cikin batutuwan da ke yawan janyo hankali jama'a ga kalaman mai martaba sarkin Kano na yanzu Muhammadu Sanusi da biyu kuma su ne suke sa ake samun sabanin ra'ayoyin jama'a wani lokaci wasu suna goyon bayan sa wasu kuma suna sukar lamiri.
Sunana Abba Abubakar gaskiya ra'ayina bisa wannan mulki nashi gaskiya ni bai mun ba bisa dalilai saboda mun taso misali akwai yanayin maganganu da ake yake yawan yi a media to wanda kuma in magana ce kamata a samu wasu dinga yi ba shi ba shi sarki mun an san shi da kima magana man za a yi ana magana a hankali ana jan mulki da waye da shirin su amma sarki sai ka dace sarki ya kaza in ka bin suna ce ai ku sarkin ku yafi magana yafi kaza da kaza ya kamata ya gyara
ta mi da son kwakwata wato ra'ayina game da kamun ludayin shi mai martaba sarki ba a ce ba akwai matsala a ciki ba kawai shine akwai dan wasu abubuwa da mu ba mu saba da su ba kasan sha'anin dama wani lokacin ana sarki goma zamani goma yayin tunda shi kamar a ce dan zamani ne yazo saboda haka akwai abubuwan da ya taho da su wanda sai an jima kafin su dace da yanayin da muke ciki kawai shine matsala
haka ne. To idan ka saurari shirin mu na farko da muka gabatar a makon jiya kan shi mai martaba sarkin Kanan ka ji su Malam Jafar da magaji Galadima wato Galadima mai tsidau sun fara tabo su daga cikin bututun da suka sa sarkin ya shiga kanin labarai da sharhuna da dama a Najeriya da kuma wajen Najeriya ma. A wancan shirin na farko mun tsaya ne inda muke yi wa shi Galadima na mai tsidau wannan tambaya game da sarkin na Kano. Galadima akwai mutane da suke makalawa sarkin Kano Sanusi wata kalma radical wato mai matsanancin ra'ayi ko kuma mai kansa yana zafi da sauransu. Na tabbata ka ji wannan kuma ka biyo da abin da ka ji daga wurin Jafar yanzu na cewa akwai abubuwan da bai kamata sarakuna su yi ba musamman babbar sarauta irin ta Kano.
Na'am. To ka san inda ake samun matsala da nan yawancin abubuwan da yake faɗa iya masa magana ake yi abin da ya faɗa ba shi ake rahoto ba
shi sarkin Kano
ba a yi la'akari da cewa shi fa ba tare mutane yake ko yan jarida ko kuma takarda ake bayarwa cewa ga wani press release ko abin nan ba a'a da yadda su ake yin tarurrukan nan wani idan ya je fa cewa ake yi closed door ne ba kowa ba yan jarida ba mutanen kari ya masanan da cikin gudun ne ya zaka tauna abin nan amma idan ya faɗi magana sai ka ji an juya ta an canja ta wannan ya gaya wannan wanda ba da kayan za ta fito a gurin mutane sai ka ji kwata-kwata ma abin da yace ba haka bane yanzu maganan nan da shi ya faɗa yake faɗa sai magana jirgin kasa kaga ba haka take ba
ya take ne me yace ne
yace kada a jirgin kasa a kasa shi matsalar sa dan me za a ranto kudi a ciyo bashi a zo ai wannan abin da ba da abri ba riba za a samu ba ta ra'ayin ai yanzu me kun haka ai gara ya amfani a ciyo abubuwan da mutane suke bukata yanzu a kyauta ta harkar misali ko ruwan sha da babu shi a Kano ko hanyoyi ko tallafin noma da sauran irin waɗannan abubuwa ba da shi an ka saurari abin da ke tsabba idan basira da sunan basira bai ce kar a yi abin da jirgin kasan nan a Kano ba
to mai Jafar kamar abin ya baka dariya ne
na'am eh to da yake cewa ai yauci akan canza maganganun abin nan sarki shi kaga sarki ba shi kadai bane mutum a duniya bi kaba bi zai a ce kullun kai kadai magana ka ake canza ba kowa wannan gashi nan abin talabijin wato bidiyo gashi nan abin nan a voice wato murya duka gashi nan ana ta yadawa a WhatsApp a ina ne a internet duk gashi nan ana yada maganganun dai da ya fada su ne
amma Jafar in dai mun ba abin da kai da kanka ka fada kace su sarakuna su ne kamar jakadun al'umma ashe ko su bai kamata sarki ya danga fitowa yana yayata bukatun al'umma ba kamar da shi Sanusulami da Sadusi yake yanzu na almisal maganganun da ya game da jirgin nan kuma tunda kace ba zai iya jingina ilimin sa na tattalin arziki ba idan yace ba haka ya kamata a yi ba ga yanda ya kamata a yi me kuskure a gurin
in ya san wani yanda zai faɗa yanzu abin nan Malam Aliyu yanzu misali Afrika kullun ko amai da guda ta kama ka sai dai ka ce wallahi na dan ciki na dan murda na dan sha magani ba za ka faɗa ba saboda ka gani duk da gaskiya in ka faɗa din gaskiya ce amma za ka gani watakin faɗar ba ta da alfanu ko kuma yanzu misali mutum mahaifinsa ya fi son kishi babarsa ba za ka fito kana faɗa a gari ba duk da gaskiya ka faɗa ai akwai gaskiyar da gwanda ka bata ko a cikin gida a dangi ka zauna gaskiya abin da ba zai ke ba ba zai dace
akwai mai jafa akwai wata kalami da shi kansa sarkin Kano din Sanusi taba yace babban matsala ta shine cewa mutane sun dauka abin da nake yi wato ba abin da ake sa ran sarakunan gargajiya su yi bane shine babban matsala ma'ana mutane ba su saba da jin ko ganin ba sarakin gargajiya musamman na arewa yana abin da yake ba ba za a taba canji bane ne Malam Jafar za a ci gaba da yanda aka san harkan sarauta ne
ai babban canji shine idan har ba cewa kai masarautar za ka sankare gaba daya ba shine kawai za a ci canji tunda ba su da wani role da constitution ya gindaya ya ce gashi masarauta ta rika yin haka kaza dole kaza sai kai kaza sai kai kaza wannan sarauta an ce ta gargajiya ce tunda aka batta a recognizing ta a matsayin wato an kalle ta a matsayin ta gargajiya tana da wasu ka'idojinta da dole wanda yake zaune a wannan wuri in dai har ya yadda yana so to ya bi waɗannan ka'idojin amma in dai ko baka yawa idan har ko kace zaka rika tsallaka waɗannan ka'idojin to zaka ga kai ma baka ganin yanda ya kamata domin jama'a sai sun yi magana
Galadima kafin ka mai da martani kan wannan akwai wani abu da naji mutane irin su Professor Abubakar Liman suna faɗa na cewa sarkin Kano yana abubuwan da yake ne saboda yana son a dinga mai da hankali kansa abin da suke cewa publicity seeker wato mai son kullum a ji shi a gan shi a san yana nan har suke cewa yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke damun sa ka yarda da cewa da wannan ra'ayin da suke cewa yana abubuwan da yake ne domin kada a manta da yana nan
to Alhaji Aliyu yanzu tsakani da Allah me kuma sarkin Kano yake nema a duniya me yake nema a duniya
ina ji suna cewa akwai sarakuna da yawa amma ba kullun kake jin su ba ai
to ai sarkin Kano da ban yi da sauran sarakuna waɗansu abubuwan da yake damun su kenan duk waɗansu masu ma yi wa sarkin nan yarke suna jin haushin dama ainihin masarautar kana ne wata masarautar fa idan ka dauki sarkin su darajarsa da kwarjinin sa da martabarsa da mahibbarsa bata kai sarkin bangar sarkin Kano ba saboda haka duk inda sarkin Kano je dole sai ya zama tauraro sai ya haska to a ɗabi'a ta dan adam duk lokacin da aka samu irin wannan sai kaga kishi da kyashi da hasada da sun shiga.
Amma galalima baka ganin cewa ka san Kano a barko ya ce kuma a bar misali ce ta ba ta fannin al'adun gargajiya kada ba har wurin siyasa ma mutane suna kallon wanda da ake tura a Kano da yawa kaga mutane sun bo na aiki da din saboda haka duk abin da mai martaba sarkin Kano zai mutane suna ganin cewa zai shafi ita masarautar Kano kuma zai shafi sarautun gargajiya na Najeriya musamman na jihohin arewa kuna da wannan damuwar
ai abinda mutane basu gane ba ita sarautar Kano haka take kowane sarki da yazo da zamanin sa yana zuwa da irin nasa matsalolin irin wayannan lokaci ne kawai zai kawo da su tantane tunda aka yi jihadi kowane sarki yana da tasa matsalar
man Jafar taya me kuke tsoron sarkin Kano yayin wanda zai shafi sauran sarautu
to ba wai zai shafi sauran duka wato abinda yake magana ita jihar Kano kamar yanda shi mai girma galadima yake magana wato a bar koyi ce ga wasu sarautun gargajiyar idan Kano ta kama wuta asirfilla ba ko ba sai kamata in ce ba wato ita abin da ya samu Kano zaka gani yawanci wasu suna koyi akan shi zaka gani ko al'adun ma zaka gani da yelin kunne biyu ko kuma da wani wasu al'adu dai na Kano na sarauta zaka gani wasu ma suna ara suna yi yanzu idan Kano ta galgalci kaga al'adun gargajiya kuma sarautun gargajiyar daga wato duka su ma na wasu wuraren su ma suna rubuce
to yi mun magana game da siffar da wasu suke gani almisali akwai masu ganin sarkin Kano ko dai yare na arewa ko kuma baya ganin kimar ta ko kuma kamar yadda marigayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam ya ce bai taba ganin wani abin alheri a gurin arewa kullun suka ta yake bai cika sukan mutanen kudancin Najeriya ba kai Jafar nake son kai mun magana kan wannan din ta yaya ake ganin kamar sarkin Kano baya nuna darajawa ladan arewa ko kuma jihohin arewacin Najeriya to a gaishe ku malamai to yau ma nan zamu jabirki amma idan Allah ya samu dawo a makon gobe rana wato yau zamu tashi ne daga amsar wannan tambayar da muka yi wa shi malam Jafar kuma ko bayan wannan za mu taɓa maganar tsoron Ingila da aka ce an rushe da batun manyan motocin nan na sarki da wasu ke cewa fada ce ta siye su wasu kuma na cewa ai kyauta aka bashi su to sai da zaka ci zuwa wannan shirin in Allah ya kamu rana wa cewa daidai wannan lokaci yanzu kuma muna godiya ga su bakin namu malam Jafar da kuma shi malam magaji Galadima wato Galadima mai tsido hada da wakilinmu na can Kano Mahmud Ibrahim Kori da ya taimaka muka da shirin nan muka kawo muku shi a madadin su duka ni ne Aliyu Mustafa Sakwat a Washington DC.
To madalla yanzu kuma ga Baba Yakubu Kiri ya dawo da labaran duniya amma a takaice.
Jama'an kiwon lafiya karkashin gwamnatin tarayya Amurka sun ce wani ciwo mai ban al'ajabi ya kashe mutane 13 a ƙasar Liberia wanda ake samu daga wata ƙwayar cuta mai kai ga mummunan lahanin sankarau na kwakwalwa. Akalla mutane 13 ne suka mutu da suka kamu da wannan cutar kuma tuni sun riga sun mutu. An gwada kwayar cutar daga mutane 4 da ta halaka a cibiyar hana yaduwar cututtuka a nan Amurka. Bayan wannan al'amarin ya daurewa jami'an kiwon lafiya a ƙasar Liberia kai. Sai dai cibiyar ta CDC bata iya tabbatar da cutar sankarau ce ta yi sanadiyar mutuwar waɗannan mutane ba. Cutar sankarau tana haifar da kumburi a kwakwalwa da kuma ƙashin baya kuma tana kashewa cikin sa'o'i kalilan. Kwayar cutar na saurin yaduwa kuma ana kamuwa da kwayar cutar ta hanyar kusantar wanda ya kamu da ita. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya taba yiwa shugaba Donald Trump kashedi lokacin da aka zabe sa da cewar kada ya dauki tsohon soji mai ritaya General Michael Flynn a matsayin mai bashi shawara akan tsaro duk da haka Trump ya dauke Flynn aiki amma kuma ya sallame shi bayan kwanaki 24 da wannan aikin.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu nan lokacin sai kuma da hantsi mu saki shigowa. Kafin yin sallama da ku ina ta iyalan Fasto Dauda Labbu da Rabaran Abubakar Gaga Gwadabawa murnar tsaurin auren ƴaƴansu Malam Musa da Malama Salama wanda aka yi ranar Asabar a Ikwa Bushara Lambawan Gusau jihar Zamfara. Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Kiri wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abo da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato John Ellison, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.